لله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقدم الأحد، فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحب المصيبة والمصاب به أولا، ولا ريب أن ذلك إنما فعله الله كرامة للحسين رضي الله عنه ورفعا لدرجته ومنزلته عند الله، وتبليغا له منازل الشهداء، وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأسناف البلاء. ولم يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاء ما حصل لجدهما ولأمهما وأمهما، لأنهما ولدا في جنس الإسلام وتربيا في وجوه المؤمنين، فأتم الله نعمته عليهما بالشهادة، أحدهما مسموما والآخر مقتولا، لأن الله عنده من المنازل الآلية في دار كرامته ما لا يناله إلا أهل البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الناس أشد بلاء فقال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه ركة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه رقيع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A yau 29 ga watan Shawwal, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1432, wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan 9 miladiya ta 2011. A wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharhi risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, majalisin da muke bayani ko sharhi na sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shine darasin mu na 38 a jerin gwanan majalisin wannan masallaci, kuma wannan shine na 152. Idan ba a manta ba, satin da ya gabata Ibn Taymiyyah ya ɗauko magana akan batun Ashura, wato 10 ga watan Al-Muharram, wanda a cikinsa Ubangiji maɗaukakin sarki ya karrama Sayyidina Al-Husayn Ibn Ali Ibn Abi Talib da shahada. A cikinsa Ubangiji maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da abin da ya jarrabe shi da shi. Ibn Taymiyyah ya ɗauko wannan magana domin ya haɗa ta da abin da yake faruwa da sunan soyayya ga Husaini radiyallahu ta'ala anhu, na bukukuwa da tarurruka da maganganu na ɓatanci da zage-zage. Ya koro mana hadisin da Fatima bintul Husain, wato Fatima ƴar Husain ibn Ali ibn Abi Talib, ta ruwaito, wanda in ana maganar waɗanda za su ji zafin wato kashe Sayyidina Husain, wanda ita ce a gaba, domin ƴarsa ce ta cikinsa, kuma a gabanta abin ya faru. Duk abin da za ka yi ko za ka faɗa bai kai abin da ita za ta faɗa ba, domin ita a gabanta abin ya faru, kuma mahaifinta ne aka kashe tare da danginta da 'yan'uwanta da ƙannanta da yayyanta. To ita ce ta ruwaito hadisi, daga mahaifinta al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib wanda shine sahib al-Musab al-Awwal shine wanda musiba ta aukawa ya ruwaito hadisi daga wato kakansa daga babansa Husaini daga babansa daga kakansa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min rajulin yusabu bi musibati wato Husain ya ruwaito wannan hadisin daga kakansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma min rajulin yusabu bi musibatin fayadhkuru musibatahu wa in qadumat fayuhdithu laha istirja'an illa ataahu Allahu min al-ajri mithla ajrihi yawma usiba biha babu wani musulmi da musiba za ta same shi babu wani mutum da musiba za ta same shi sannan ya tuna musibar da ta same shi komai dadewarta sannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan ya tuna musibar face ubangiji ya sake bashi lada kwatankwacin ladan da ya bashi ranar da musibar ta same shi wato duk sanda ya tuna ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to za a bashi wannan lada mala yace da mu waqad alima Allah faqad alima Allah na'am yace da mu faqad alima Allah anna mithla hadhihi almusibati alazima sayatajaddadu dhikruha ma'a taqadum alahdi Allah ya san cewa wannan babban musiba wacce ta faru ta kashe sayyidina Husaini za a rika tunata komin dadewa za a rika tuna wannan musiba fakana min mahasinil islam to sai ya kasance daga abinda musulunci yake tattare da shi na kyawawan abubuwa irin kan da yake tattare da a cikin musulunci an rawa hadal hadisi sahibul musiba sai shi wanda musibar ta same shi shi ya rawaito wannan hadisi wal musabu bihi awwalan wato sahibul musiba ita ce Fatima wanda a gabanta abin ya faru kuma haifinta aka kashe sannan da wanda shi kuma musibar ta aukawa shine sayyidina Husain saboda ka Fatima ta rawaito hadisin wanda ita musibar ta fi shafa sannan wanda musibar ta aukawa shine sayyidina Husain shi kuma shine wanda ya rawaito hadisin daga manzo sallallahu alaihi wa sallam to shine mala yace wala raiba anna zalika inna ma fa'alahu Allahu karamatan lil Husain radiyallahu ta'ala anhu babu ko shakka Allah ta'ala ya wato kaddara wannan musiba ta faru ga Husaini domin bayyana karamarsa domin bayyana martabarsa wa raf'a li darajatihi wa manzilatihi inda Allah sannan kuma dan a daukaka matsayinsa da martabarsa a gurin Allah wa tabligan lahu manazil ash-shuhada a kuma kai shi matsayi irin na shuhada wato a kai shi can mataki na shuhada wa ilhaqan lahu bi ahli baitihi kuma a riskar da shi ga iyalan gidansa allazina btulu bi asnafil bala wadanda aka jarrabe su da bala'i iri wato wadannan su ne hikimomin da suka sa Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan bala'i ya faru ga Husaini na farko a fito da karamarsa fili sannan a ƙara matsayinsa sannan abu na biyu na uku a kai shi matsayin shuhada shi ma ya shiga cikin jerin gwanan ash-shuhada waɗanda su ne suke biyo bayan annabawa a matsayi sannan abu na hudu kuma a riskar da shi ga mutanen gidansa danginsa waɗanda suka shiga bala'i iri wanda shi bai shiga irinsa ba lokacin da su suka shiga don ya tashi a cikin musulunci don haka ya tashi a cikin gatan musulunci shine mallam yace wa lam yakun al-Hasan والحسين حصل لهما من الابتلاء ما حصل لجدهما ولأمهما وعمهما الحسن ده حسين irin bala'in da ya samu kakansu da babansu da kuma baffansu su bai same su ba wato kakansu shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama irin jarrabar da Allah ya yi masa tun farkon aiko shi yana Makka da irin abin da ya gani na tsangwama da tashin hankali wanda har ta sa ya bar garin sa kuma duk da haka ba a kyale shi ba aka tabin sa ana neman sai an ga karshen sa yayi ta shiga bala'i da jarraba iri haka nan mahaifiyarsu Fatima wanda a gabanta a wasu abubuwan su karka faruwa ga mahaifinta manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan baffansu shine Ja'far ibn Abi Talib wanda ya shiga yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama da ƙarshe yayi shahada a ghazwatul mu'ta. To su irin wannan bala'in bai shafe su ba a wancan lokaci, li'annahuma wulida fi izzil islami, domin sun an haife su a cikin gatan musulunci, wato sun tashi sun samu musulunci yana cikin gatansa da izzinsa, domin komai ya kankama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samarwa da musulmi daula wanda ba sa jin tsoron kowa kuma a lokacin, sai dai su a ji tsoron su. To Al-Hasan da Hussein sun samu kansu a cikin wannan gatan, don haka su ba su shiga jarraba da bala'i irin wanda danginsu suka shiga ba. Wata rabba ya fi hujurul mu'minin, saboda sun samu tarbiya a ɗakunan mu'minai, a tsakankanin mu'minai. To dan su ma Allah ya kai su wancan matsayin da waɗancan suke kai, sai Ubangiji ya jarrabe su da jarraba da ƙarshen rayuwarsu. Fa atamma Allahu ni'matahu alayhim bishahadati, sai Ubangiji ya cika musu ni'imarsa ta hanyar ba su matsayin shahada. Ahaduhuma masmuman, ɗayan su aka kashe shi ta hanyar yi masa sammu, sa masa dafi ya sha. Wal akhar maqtulan, ɗaya kuma aka kashe shi ta hanyar kisa da makami. Don haka kaga sai suka samu matsayi na shahidai, wannan matsayi na shahidai sai ya kai su matsayin da dangin su suka kai waɗanda suka shiga jarraba da bala'i iri-iri a farkon musulunci. To wannan ita ce hikimar da shi Ibn Taymiyyah ke ƙoƙarin ya fito da ita dangane da kashe Hassan da abin nan, kashe Hassan da Husaini, dukkaninsu matsayi ne Allah ya musu, duk da cewa ibtila'i ne, to amma ibtila'i ne da Ubangiji ya musu domin ƙara musu wannan martaba da ba su wannan daraja da ɗaukaka su zuwa ga wancan matsayi. لأن الله عنده من المنازل العالية في دار كرامته ما لا ينالها إلا أهل البلاء. دومين الله تعالى ينا دوسو مدوك كامطي وند باب وند زي كي غريسو سيوة أند الله يكي جربا وند الله يجربيسو سكي حقولي توسو سكي كي واغ وند مطي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الناس أشد بلاء, كما عند النبي صلى الله عليه وسلم يفتح yayin da aka tambaye shi wane ne ya fi, wato aka fi tsananin jarraba, aka fi tsananin wato aukan masa da bala'i, fa qala al-anbiya, sai ce annabawa su aka fi jarraba, thumma salihuna, sannan salihan mutane, thumma al-amsalu fal-amsalu, sannan wanda ya fi kwatanta irin abin da suke kai, sannan kuma mabiyi mashi. Wato haka gwargwadon mutum, gwargwadon addinin mutum, gwargwadon irin jarrabar da Ubangiji zai masa. Yuktala ar-rajulu ala hasabi dinihi, ana jarrabar mutum gwargwadon addininsa. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi, idan yana da karfin addini to sai a ƙara masa wajen jarrabawar. Wa in kana fi dinihi riqqatun khufifa anhu, idan kuma addinin nasa bai da karfi a zuciya to sai a sassauta masa wajen jarrabar. ولا يزال البلاء بالمؤمن, بلاء بذي غشي بين سام مؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه, har yazo yana tafiya akan doran kasa ba tare da yana da kuskure ba, wato ba tare da laifi ba, duk an kankabe masa laifin da yayi. To dan ya samu, dan su samu irin wannan matsayi babba da ba kowa yake samun sa ba, sai wanda irin wannan bala'i ya same shi, shine Allah madaukakin sarki ya jarrabe su. Aka kashe ɗaya ta hanyar kisa, shine Al-Husayn, kamar yadda muka yi bayani a wancan darasi wanda muka faɗi yadda kissar ta faru da yadda abin ya samo asali, da yadda Sayyidina Husayn ya fito bayan mutanen Kufa sun yi ta azazzalarsa, suna ta aika masa saƙonni iri-iri daban-daban, lalle-lalle ya fito, su ga su nan a shirye suke, sun yi shirin mutuwa in dai akan sani, wanda bayan ya aiko da wanda zai zo ya bincika masa ya gane gaskiyar maganar, wanda shine Muslim ibn Aqil, daga baya ya ji cewa haka ne, tun daga sunan wajen mutum 4000 sun zo sun masa mubaya'a ta hanyar shi Muslim ibn Aqil, wanda ƙarshe kuma shi Muslim abin nan su mutanen Kufa suka zo suka watsar da Muslim ibn Aqil suka bayar da shi. Da wannan ta ja bayan fitowar Husaini aka fito aka yake shi sojojin Ibn Ziyad Ubaydullah ibn Ziyad suka fito suka yake shi galibin waɗanda suka fito yakar Sayyidina Husaini su ne dai waɗanda suka rubuta masa wasiƙar nan dan mutanen Kufan dai su ne ba wai wasu sojoji bane aka shigo da su daga waje su ne dai suka fito kuma za su yake shi sun dawo karkashin rindinar Al-Zalibi Ziyad Ibn Ziyad Ubaydullah ibn Ziyad saboda haka ya zamana babu sabani tsakanin sunna da shi'a cewa mutanen kufa su suka kashe Husaini domin su suka yi masa shigo ba zarfi su suka yi masa ingiza mai kanturuwa saboda haka sai da ya shigo suka janye jikinsu bal ma suka shigo cikin waɗanda za su yake shi din saboda haka shi'a a littattafansu suka yi itirafi suka yi ikirarin cewa eh lalle shi'ar kufa su suka kashe Husaini kaga idan har haka abin ya faru me yasa shi'a za su zo yanzu kuma suna tsine wa mutane ba ji ba gani bayan kuma su suka yi wannan laifi a littafansu abinda suka faɗa kenan kamar yadda muka ambata a baya Sayyidina Hassan an kashe shi ta hanyar yi masa sammu a shekara ta 49 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda mun san Sayyidina Hassan shine wato dalilin samun zaman lafiya tsakanin mutanen Iraq da mutanen Sham lokacin da aka kashe Sayyidina Ali yayi shahada mutane suka zabi Al-Hasan ibn Ali domin ya zama khalifa to bayan lokaci kadan yaga cewa ba zai yiwu ba a ci gaba da zaman wato kikijuna tsakanin musulmi da musulmi yaga cewa akan dai wannan kujera bai kamata shi a ce da shi za a rika fada ana rigima ba duk da cewa a bayansa akwai rinduna mai yawa mahaifinsa Sayyidina Ali da Abu Talib ya bar masa jama'a masu yawan gaske wanda a shirye suke ko a mutu ko a yi rai in ya yace a fita yaki a yaki mutanen Sham a shirye suke ba wani daga cikinsu da zai ja baya amma duk da haka sai ya ga babu maslaha musulmi da musulmi su ci gaba da fada irin wannan babu maslaha idan a baya akwai wasu da suka zuzuta wutar fadar suka yi ta samar da dalilan da fadan zai auku kamar yadda muka sha bayani to yanzu sun yi rauni ko ma babu su saboda haka wannan rigima bai kamata ci gaba ba saboda haka sai ya nemi Muawiya a zo a yi sulhu kuma aka yi sulhu ya ce to ya bar wa Muawiya kujerar wanda wannan ba karamin illa yayi wa aqida shi'a ba shi yasa zaka ji ba a yawan ba maganar sa kafin ka ji an ce Hassan zaka ji ma a harkar shi'anci saboda yayi wa aqidar imama shi babbar illa sun ce shi imama sai imama ce da Allah ya nada shi ba mutum ne ya nada shi ba kamar yadda ake ba annabi annabta kasa shi annabi aka ba shi annabta abin ya fitowa kuma ya ce shi yayi ritaya ko akwai a tarihi wani annabi ya ce kai ni fa Allah a hakuna hakura da duk bala'i haka zai ta ci gaba to suka ce ita ma imaman haka ne wasiya abinnan nasi ne Allah ne ya ba shi wannan matsayi riga ce Allah ya sa masa don haka yadda zaka yi yadda da sauran rukunan musulunci kadai takar Allah da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ya wajaba ka yadda da cewa shi ma imam nadi ne daga Allah in kuma baka yi haka baka yi ridda ai dalilin da yasa suka kafirta sahabbai duka kenan cewa sun ki yadda da imama don haka bisa hakika a rukunan musulunci a gurin shi'a sun wuce biyar shida ne domin akwai maganar imama a ciki wanda duk bai yadda da imama ba cewa imam Allah ne yake nada shi wanda ya fara da kan alhaz zuwa mahadin su na 12 to duk wanda bai yadda da wannan ba ya yi ridda sahabbai sun yi ridda ne saboda sun yi wa wannan aqida tawaye wannan shi yasa suka kafirta dukkan wani wanda ba shi'a ba duk wanda baya addini shi'a a idan shi dan shi'a kafiri ne ko ya san haka ko bai sani ba ko ya faɗa ko bai faɗa ba abinda duk littafansu suke faɗa kenan tunda mutumin da ya kafirta sahabi kai zai kyale ka to Sayyidina Hassan ya zo ya saki wannan kujera kaga tun daga nan ahli sunna suka ce to kun ga abin da muke gaya muku abin fa ba wai wasiya bace ko nasi daga Allah in nasi ne daga Allah dan me zai saki ai bai kamata ya saki ba ya kamata ya tsaya mutu akan wannan tunda shi Allah ya nada dan me zai saka mu wani to tunda ya saki alama ce take nuna waccan waɗancan baganganu duk tatsuniya ne kawai na wani abu ne da kawo hargitsi da rudani a cikin al'ummar musulmi kawai ba wani abu ne da yake da gaskiya to wannan ya sa suna jin wato wani kaikayi dangane da shi haka idan ba za su iya fitowa kai tsaye a faffada masa bakaken maganganu ba domin shi ma ya biyo cikin jerin gwanan limamai 12 don haka dole shi a saurara masa sannan bayan wannan an ce limaman nan ma'asumai ne ba sa kuskure don abinda suka yi daidai ne to kuma gashi ya sauka ya baro Muawiya kaga ko dai su yarda shi yayi kuskure kaga sun karya aqidar cewa limamai ma'asumai ne ko su yadda sun yayi daidai kaga sun dawo sun zama kamar mu to wannan shi ya zama musu matsala shi yasa ba sa son magana Hussein Hassan din nan ba sa son magana Hassan ko su yadda yayi daidai kaga sun zama kamar mu ko kuma su ce yayi kuskure to sun rushe kuma wata aqida babba aqidar isma to kaga dole ai shiru anan ba za a ce komai ba don haka an kashe shi ta hanyar yi masa sammu a shekara ta hijira 49 kuma Sa'id ibn al-As wanda shine gwamnan Muawiya a Madina shi ya masa salla Ibn Abi Shayba a cikin littafin Al-Musannaf da amma Abdul Razzaq a cikin shi ma littafin sa Al-Musannaf da Ibn Sa'ad da Hakim da Ibn Asakir da kyakkyawar salsala sun ruwaito daga Umair ibn Ishaq yake cewa ni da wani mutum mun shiga wajen Hassan ibn Ali domin mu duba shi bashi da lafiya sai ya rika cewa wannan mutum shi Hassan ya rika cewa ka tambaye ni tun kafin wani lokacin da ba za ka iya tambaya ta yanzu ba in kana da wata tambaya da za ka yi min ita yanzu in ba haka ba to za ka zo kana bukatar ka tambaye ni din kuma babu dama sai shi wannan mutum ya ce shi ba abinda zai tambaye shi ya dai masa addu'a Allah ya ba shi lafiya daga lokacin sai Hassan ya tashi ya shiga kewaye da ya fito sai yake cewa ma kharajtu ilaykum hatta lafaztu ta'ifatan min kabidi wa qallibuha bi hadha al'ud ban fito muku daga kewaye nan ba sai da na fitar na kasayar da wani bangare na hantata kuma na rika jujjuya wannan abin din hantar da wannan sandar sai ya ce walaqad sukitu summa mirara an shayar da ni wato an bani dafi na sha ba su dai ba su bi ba ana ta kokarin halaka ni ma shay'un ashaddu min hadhihi almarra amma wannan karan ya tsananta kwarai da gaske wato an bani shi da kauri da yawa a wannan karan sai Umair ibn Ishaq yake cewa da safe sai muka tafi dan mu dubo shi sai muka je aka ce yana kasuwa muka je kasuwa muka samu Hussein wato dan uwansa Hussein ibn Ali yazo ya zauna kusa da wato yana kwance ya zauna kusa da kansa yana cewa ya dan uwana wane ne yayi maka wannan danyen aiki sai ya ce kana son ka kashe shi ne sai ya ce eh duk wanda yayi ma wannan danyen aikin ni kuwa sai na karshen sa sai ya ce la in kana alladhi azunnu lallahu ashaddu nikmatan in wanda nake tsammani ni shi yayi ban haka to ramuwar gayya ta ubangiji ta fi tsanani wato a kyale shi da Allah in kuma wani ne wanda bai yi laifi ba muke zaton yayi laifi fa ma uhibbu an yuqtala bari ni ba zan so a kashe mutumin da bai laifi ba to wannan abin da ya rika fitarwa daga cikin sa mai kama da hanta likitoci waɗanda suka yi rubutu akan iru akan wannan sun bayyana cewa akwai wani nau'i na kansa da yakan kama mutum ya rika sa shi yana fitar da gudan jini haka wannan gudan jinin da yake fita shine Hassan yake ga kamar wani bangare na hantar sa ne yake fita saboda haka wasu ke ganin wannan irin kansar ce ta same shi ko la'alla a dalilin wannan dafi da ya rika sha har wannan kansar ta faru a jikinsa ya rika fitar da wani abu mai kama da hanta wanda dunkulallen jini ne ya rika fita daga cikinsa to amma waye ya bashi dafin ya sha to anan akwai ruwayoyi daban-daban wanda shi'a suka rubuta a littafansu wanda suke cewa wanda ya bashi dafin nan Muawiya ne ya sha ya mutu a wani gurin kuma su ce Yazid ne dan Muawiya shi ya bashi dafin ya sha ya mutu a wani gurin su ce ai matarsa aka hada kai da ita wato Ja'da bintul Ash'ath ita aka hada baki da ita akan ta shayar da shi dafi wasu ce a babanta shi yayi wannan aiki shi al-Ash'ath ibn Qais al-Kindi shi yayi wannan wato maganganu ne daban-daban wanda ake ta yi wanda babu wata madafa ka karfa akan su babu wata hujja babu wani dalili da yake nuna cewa abin haka yake amma dai ga sunan ana ta fadar su ana kuma tuhumar wasu mutane da abin nan duk da shi'a sun fi karfafa tuhumar su akan Muawiya ko ɗansa in suna batun kashe sayyidina Hassan suka ce Muawiya shi ya bashi dafi ya kashe shi da malaman musulunci suka ce wannan magana ƙarya ce kuma dalilan da suke nuna ƙarya ce wannan magana suna da yawa cikin malaman da suka soke wannan magana akwai Ibnul Arabi al-Maliki a cikin littafin sa al-Awasim min al-Qawasim a ciki yake cewa an ce Muawiya ne ya bawa Hassan dafi ya shaye dan ya mutu Ibn Arabi yace wannan magana ba haka take ba wannan magana ba za ta sako ba za ta yiwu ba na farko yace saboda abu na farko Muawiya bai ga wani abun ban tsoro ba tare da Hassan har da zai bashi dafi ya sha bayan shine ya saukai bar masa kujera dan me zai sa masa dafi a bince ce ya mutu kaga babu wata barazana ta fuskar sa da za ta sa a kashe shi abu na biyu yace wannan magana da ake yi duk gaibu ne babu wanda ya gani to kaga me yasa zaka daukar laifi kana dora mutumin da kai baka gani ba sanda yayi abu baka nan baka gani ba illa iyaka ko a ce an ruwaito maka shi wanda ya ruwaito din ma ba a san waye ba ba a san meye gaskiyar sa ba yayi amincin sa ba da wannan ruwaya rubabbiya ka rika tuhumar mutum wanda ba baka da hujja akan tuhumar sa don haka yace wannan magana ba za ta yiwu ba a jingina wa Muawiya wannan tuhuma Ibn Taymiyyah rahimahullah a cikin Minhajus Sunna shi ma yayi wannan magana lokacin da Ibn Mutahhir al-Hilli ya tuhumi ainihin Muawiya da cewa shi ya kashe Hassan Ibn Taymiyyah yace wannan wani abu ne da wasu suke faɗa amma babu wata hujja ta shari'a ko kuma wani ikirari da za a iya kamawa ko wata ruwaya mai karfi wacce take tabbatar da haka saboda haka wannan abu ne da ba wani ilimi tattare da shi saboda haka magana da irin wannan siga magana ce ba tare da ilimi ba sai ya rika cewa Muawiya Muawiya shi yayi haka nan al-Imam az-Zahabi cikin tarihul Islam shi ba da yazo kan wannan batu da da'awar cewa Muawiya wai shi ya kashe Hassan sai yace haga shay'un la yasihu wannan magana ce da bata inganta ba yace kuma waye ya gani wane ne ya ga sanda aka Muawiya ya aika ko ya sa dafin babu Ibn Kathir a cikin al-Bidayah wa an-Nihaya shi ma ya tabo magana inda yake cewa wasu sun ruwaito cewa Yazid dan Muawiya shi ya aika wa Ja'da bintul Ash'ath Ja'da ibntul Ash'ath matar Hassan kenan yace da ita ki sawa Hassan dafi in kika yi haka bayan ya mutu zan aure ki saboda haka sai ki sa masa dafi ya mutu da ya mutu ta aika wa Yazid cewa to ya maganar auren mu Yazid yace to ai mu a gurin mu Hassan ma yafi karfin ki balle mu wato Hassan ma da ya aure ki ba ajin ki bane balle mu wato su sun bi shi ba to Ibn Kathir yace wannan magana ba gaskiya bace ba ta faru ba ba abin nan Yazid bai kashe Muawiya ba ballanta bai kashe Hassan ba ballanta na Muawiya kuma a ce shi ya kashe Hassan haka nan Ibn Khaldun a cikin tarihinsa yake cewa ruwayar da ake cewa Muawiya shi ya sawa Hassan dafi ta hanyar matarsa Ja'da ibntul Ash'ath yace wannan hadisin shi'a ne kuma ba za ta yi Muawiya aikata haka ba haka malamai da suka biyo ta kan wannan labari sun ƙaryata shi babu wani dalili da yake tabbatar da haka akwai Dr. Jamilul Misri Allah ya ji kansa malamin tarihi ne yana da littafi mai suna Atharu Ahlil Kitabi fil Fitan wal Furuq al Ahliya fi Ahliya fi al-Qarn al-Awwal Hijri littafin da ya magana akan tasirin Yahudawa wajen yada wato wutar rigingimu a karni na farko bayan hijira to a cike yake cewa magarar cewa Hassan wato Muawiya ne ya sa masa dafi ko Yazid yace wannan magana a yadda muka fahimta daga tarihi a zamanin can zamanin su Muawiya din da zamanin su Yazid din babu wannan jita-jitar wato jita-jita ce da aka kirkiro ta daga baya-baya ma su a zamanin su ma ba a yi wannan jita-jitar ba ci domin ba mu ga inda Hussein Ibn Ali yake zargin Muawiya da wannan ba inda kuma tun daga wancan lokacin akwai wannan jita-jitar da sai mu ga inda Husaini yayi magana ko yayi maganar cikin irin dalilan da zai sa yayi wa Yazid gore yace daga cikin dalilan da zai sa maka gore bayan rashin dacewarka da shugabanci kuma kai ne ka kashe dan uwana amma bamu ga inda ya taɓa fadar haka ba wannan shi yake nuna mana cewa ita wannan riwayar ko waɗannan riwayoyin a da can ma babu su daga baya ne duk aka kirkiro su to shine yake cewa riwayoyi ne waɗanda suke warware juna akwai tukka da warwara mai yawa a cikin su wasu su ce matar shi abin nan ce ta sa masa dafin wasu ce babanta ne ya sa dafin Al-Ash'ath ibn Qais shine ya sa wannan dafin wasu su ce Muawiya shi ake tuhuma shi ya sa wani daga cikin yaransa ya je ya sa masa wannan dafin wasu ce dan sani ya sa wannan dafin to kaga duk magana ta koma jita-jita wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza to wannan tukka da warwara da ake ta yi game da wannan batu shi yake nuna cewa batun ma bai da asali ba gaskiya bane babu wata hujja da take nuna haka amma duk da haka su shi abun bai gamsar da su ba sai da takai suna zargin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muawiya da cewa shi yayi wannan aiki to shine yake cewa idan muka koma muka dubi wato tsantsar hankali ma sai mu ga hankali zai yadda da wannan da a ce shi Hassan ya ce bai yadda a yi sulhu ba ya ce sai ya yaki Muawiya to watakila da sai ka yadda cewa tunda ana rigima tsakanin Muawiya da Hassan za ka Muawiya sa a kashe shi dan galibi akan tuhumi mutum idan akwai rigima tsakaninsa da wanda aka kashe ce da wa suke rigima ai tsakaninsa da wanda ba gami ciji to amma babu wannan sun yi sulhu ya sauka ya saka masa mulki komai ya koma ana ci gaba da zaman lafiya shi kira kuma sai ya kashe shi kaga ai kaga mai mulki baya san rigingimu matukar dai yana son ya ji dadin mulkinsa in yana son ya ji dadin mulkinsa to ba zai rika nemo wa kansa rigima ba to ta yaya za a ci Muawiya ya kashe Hassan bayan Hassan ya sakar masa da ragamar mulki kaga wannan hankali ba zai karba ba sannan yace idan ka dubi wannan ruwayar ta cewa shi ne ko ɗansa Yazid shi ya so suka kashe Hassan ka dube ta da nazari na hankali za ka ga cewa wannan ruwayar ba ita za a yi ta karɓo a hankalci na farko kaga inda suka ce matarsa ita aka yi amfani da ita wajen a sa masa dafin ya sha ya mutu shi kaga wannan hankali ba zai karɓa ba domin ai tana iya cewa ba ta yadda ba kuma ta fito ta bayyana abin in ta bayyana abin mai kake san zai faru su zo kashe shi su kasa amfani da komai sai su amfani da matarsa wanda ya aura bisa sunna bisa soyayya kaga akwai riski a ciki haka yazo ce matarsa ta sa masa dafi to in ta ke dafa kaga shikenan asiri ya tono to kaga Muawiya da Yazid ba wawaye bane bare har a ce sun yi wannan ba su da wautar da za a ce sun yi irin wannan abu na biyu an ce wai ta yi haka ne dan ya ce zai aure ta to kaga wannan hankali ma ba zai karba ba mai ja'ada take bukata na dukiya ko daukaka ko matsayi ko martaba idan ta aure Yazid ka amanta cewa ita yar wani shugaban wata kabila ce babba domin babanta Ash'ath ibn Qais shugabani sarki ne na kabilar Kinda saura kaga yar sarauta ce ba za a zo a nuna mata matsayi ba a nan ta nan bangaren sannan kuma waye mijinta Hassan Hassan dan wa dan Ali dan Abu Talib kaga matar abinan tana auren dan abinan jikan manzon Allah wacce mahaifiyarsa Fatima ce ɗan Rasulullah akwai alfarin da yake wannan babu mahaifinta abinan mahaifinsa Ali ibn Abi Talib yana ɗaya daga cikin mutanen da aka yi bishara da aljanna kuma ɗaya ne daga cikin halifofi guda hudu akwai wani abu da za ta nema bayan wannan to a ce kawai saboda Yazid yake zan aure ki sai ta kashe mijinta mai wannan matsayi kaga hankali ba zai karbi wannan ba wanda zai gaskata wannan riwayar sai a binciki hankalinsa abu na uku wasu riwayoyi sun zo suna nuna cewa an bawa shi Hassan wato wannan dafin ya sha ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to idan har Muawiya da Yazid suke so su kashe shi ya za a yi ta shi ta bashi dafi ta bashi dafi aida da suka bashi sau ɗaya ko sau biyu in aka tashi bashi aka ga abin da sai a ƙara zuba shi ya kauri sosai ba za a tsaya ana yin abin a hankali ba har aitai wanda wannan ta sa wasu suka rika ganin cewa ba dafi bane ya kashe shi akwai da suke ganin kansa ce kawai ta kama shi to amma tunda a lokacin bincike na ilimin likitanci bai kai a gano wannan nau'in kansa din ba to ganin wani abu na fita daga cikin sa sai zitan dafi ne ya sha akwai wanda suke ganin ba ma dafin bane to in har dafin ne kuma a ci irin su Yazid da Muawiya wadanda suke da rike da ragamar mulki suna so su yi kisa ta yaya za su yi ta gwadawa suna dan bashi dan kadan har a dau lokaci haka har ya rika cewa an shayar da ni dafi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sannan idan ka ce Muawiya ne ya kashe Hassan saboda yana son zai sa ɗansa Yazid kada a bar Hassan da rai kuma Yazid ya zo ya samu matsala da Hassan ka ce ko dan wannan ne ya yi haka to inda wannan ne to ba Hassan kawai zai kashe ba akwai waɗanda za su iya zama masa matsala suna nan da yawa akwai sahabbai manya waɗanda a ya san cewa sun fi ɗansa nesa ba kusa ba ɗansa na farko ba sahabi ba ne na biyu ba waliyi ba ne ba salihi ba ne ba mai ibada ba ne ba limami ba ne ba babban makaranci ba ne mai fiqhu ko mai hadisi duk bai da wannan matsayin ga sahabbai nan suna nan da yawa ga su Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Zubair Abdullahi dan Abbas duk suna nan da yawa in har Muawiya zai kashe wani dan kai ya zamar wa ɗansa matsala to ba mutum ɗaya zai kashe ba to da sai ya kashe duk sahabban nan amma ya zaɓi Hassan kawai shi kaɗai ya kashe shi bayan Hassan ɗin nan ya nuna ma shi mulkin ma baya gabansa ai da sai ya kashe har Husainin ma duk sai ya haɗa tun daga Husaini yana nan in ka kashe Hassan ga Husaini to kaga cewa dan mulki ne dan ya ba wa ɗansa mulki shi yasa yayi wannan kisa ita ma wanda yana nuna cewa wanda ya kirkiro wannan riwaya bai san abin da zai faɗa ba sannan abu na biyar Muawiya ya kyale Hassan zai fi zaman masa maslaha dangane da mubayar ɗansa Yazid domin Hassan mutum ne da baya son rigingimu tsakanin musulmi baya son tashin hankali wanda wannan ya sa ya yarda a yi sulhu tsakaninsa da mutanen Sham haka mutum ne mai son zaman lafiya kaga ya bar shi da rai ko da ɗansa ya karɓi mulki wasu suka so su tada ƙayar baya to shi Hassan a matsayinsa na jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya taba kuma rike wannan kujera kaga zai shiga tsakani ce bai kamata a ci gaba da zubar da jini ba akan harkan mulki a sakan musu kaga barin sa da rai ya fi kashe shi a gunsa to za a ce kuma ya kashe shi dan ɗansa ya samu sakewa sannan abu na shine idan ka kula a lokacin masu gaba da Hassan suna da yawa bai kamata ka takaita abun akan Muawiya ba wanda shi sun yi sulhu ma tsakaninsa akwai masu gaba da shi akwai Saba'iyya mabiya Abdullahi bin Saba wanda suke cewa harkar shugabancin nan nadi ne daga Allah ba zaɓin musulmi ba ne a'a Allah ne ya nada ya ɗora mutanen nan akan wannan matsayi to sai ga shi kuma Hassan ya musu irin wannan bita da kulli ya zo ya saki abinda suke cewa matsayi ne daga Allah kaga ya sun daga nan dole su ci gaba da jin haushinsa kawai da muka ce yanzu haka akwai ƙaiƙayi a cikin zuciyarsu dangane da Hassan shi sa kaga shi ba a bikin ai kashe shi ba a Hassaniya sai Husainiya ko kun taujin Hassaniya sai dai Husainiya kuma shi duk ba kaga kashe shin aka yi aida shi ma sai a rika bikin sa ana fitowa da bakakken kaya ana zage zage shi ba a yi wanda yake nuna maka cewa shi din nan wato akwai wani abu da ake ji a abin nan duk da na san abu ne mai sauki a gurin shi a gobe su ce to tunda suna faɗa haka zabi tunda addinin ba ba wani ka'ida ce gare shi ba mai hana ka kai abin da kake so da sunan addini a cikin tafiya in yau ka ga dama duk abin da ka so sai ka mai da shi biki sai ka mai da shi abin da kun ko kula kullun duk shekara sababbin bukukuwa ne suke fitowa da sunan addini a tafiyar Shi'a yanzu kaga wannan shekara an kullo da sabon cikin irin sababbin bukukuwa na addini ranar kama shugabansu ita ma ta zama ɗaya daga cikin ranakun da za a rika girmamawa an fara yin wannan to kuma aka kwana biyu wani zai ce ah to ranar sakin sama sai a yi to abun bai da ƙarshe su manyan na duniya can sun ƙirƙiro da yawun baƙi ranar baƙi'a wai ranar da aka rurrushe kaburburan ahlul baiti daga baƙi'a wahabiyawa suka rurrushe za ka sun mai da shi ranar biki wanda kuma ƙarya ne ba wasu kaburbura na ahlul baiti da aka rushe duk wanda zai nuna wani tudun ƙasa ya ce wannan kabarin wane ne cikin ahlul baiti ƙarya yake lokacin daular Usmaniya ta ba su dama saboda sakaci ta fuskar aƙida sun yi ta gine-gine inda suka so a cikin baki sai a gina babban wayo abin nan wani hubbare sai a ce wannan kabarin wane ne sai a faɗi cikin ahlul baiti a ce kabarinsa ne a zo a yi tafarin gini a gurin a yi hasumiya mutane zo suna ta bautar wannan gurin to shine zuwan daular Ali Su'ud sai suka rushe wannan gine-ginen to shine aka ce ai sun rushe kabarin ahlul baiti to bana sun fara da yake siyasa tana ta ƙara shigowa sosai sannan al'amura suna ƙara cabewa tsakanin kasashen biyu to bana sun ƙara kurkuro ranar tunawa da baki'a ita ma biki ake yi a hole a shagale a yi zage-zage to saboda haka kaga shi Hassan yana da wasu makiya a lokacin in har akwai wanda za a tuhuma to su ma ya kamata su shiga cikin list akwai saba'iya waɗanda suke ganin ya musu bita da ƙulli ba ƙarami ba ya ba su kunya ya sauka ya bar wa Muawiya khilafa don ya kawo ƙarshen rigingimu da suke faruwa tsakanin musulmi sannan kuma ga ɓangare guda can ga Khawarij su ba suna nan waɗanda mahaifinsu ya yaƙe su a waqatul nahrawan wanda mun taɓa bayanin ta anan da aka kashe da dama daga cikin su wasu suka sha da kyar kaga su ma suna iya yin ramuwar gayya a kansa to me yasa su aka ture su gefe aka dauko Muawiya ko Yazid aka sa a cikin tuhumar mu anan muna ambaton Yazid ba wai dan matsayinsa ɗaya da Muawiya a gurin mu ba mu a Muawiya a gurin mu sahabi ne don haka yana da martaba ta sahabbai yadda za mu kare kowane sahabi haka za mu kare shi to amma Yazid kamar yadda muka yi karatu a nan a cikin wasiyatul kubra abinda Ibn Taymiyyah din da ya faɗa dangane da Yazid shine aqidar ahlus sunna Yazid ba sahabi bane ba wali bane ba sarki bane ba wani mutumin kirki bane ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi sarauta yana da daidai yana da kuskure yana da kurakuransa daga cikin manyan kurakuransa akwai waqatul harra wanda muka yi magana ta a cikin littafin alwasiyatul kubra akwai kuma kashe sayyidina Husaini da aka yi a zamaninsa wannan su ne mafiya girman laifuka da aka san shi da su amma duk da haka ahlus sunna ba sa kafirta shi ba sa cewa kafiri ne ko zindiki wannan ita ce aqida ahlus sunna da gane da Yazid to wannan aqida ba za ta hana idan an masa tuhumar kuma da babu dalili ba mu ce a wannan tuhumar ba dalili Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'diluhu huwa aqrabu littaqwa kada kin ku ga wasu su hana ku yi musu adalci ku yi musu adalci wannan shi yafi kusa da tsoron Allah wannan ita ce aqidar musulmi dangane da kowa duk abinda ba dalili a kansa ba za ka tuhumi mutum ba dan kawai kana gaba da shi saboda kawai kana gaba da shi sai kai masa kagi kai masa kazafi kai masa ƙarya kai masa yarfi wannan ba musulunci bane duk da cewa a addinin Shi'a wannan ya halatta Shi'a su yi wa dukkan wani barazin Shi'a ba kage su yi masa kazafi su yi masa sharri kamar yadda Khomeini yake cewa a hadisin da yake cewa al-muslimu aqul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu tace wannan almu'minu ana nufin almu'minu shi'i isnai ashari mu'mini dan shi'a in ba dan shi'a bane ka iya masa duk abubuwan da aka faɗa zaka iya zalunta sa zaka amma in dan shi'a ne to shi yake da to kaga wannan shine shine yahudanci aqida ce ta yahudawa tunda akwai alaka mai karfi a sama can tsakanin addinin shi'a da yahudanci yahudawa sune Allah ya ba mu labarin arnan cikin su wanda basu musulunta ba wa min ahli alkitab man anta amanahu bi qintarin yuaddihi ilayka wa minhum man anta amanahu bi dinarin la yuaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun Allah ya ce daga cikin su akwai wanda duk tarin dukiyar da zaka bashi in zaka bashi dinari 1000 to in ka zo ka ce abin nan da na baka ajiya ko na baka bashi zai ce ga kayanka wannan musulmin cikin su kenan irin su Abdullahi ibn Salam a cikin su kuma akwai man inta amanu bi dinari wanda dinari dai in ka bashi amana to ba zai da maka da shi ba sai kai jan ido ya ga za a ci kwakwa to sai amma har kawai salin alin ka ce ba ni ya baka ba zai yi ba saboda sun halatta wa kansu cin dukiyar dukkan wani wanda ba bai yahudi ba sun ce laysa alaina fil ummiina sabi duk wani wanda ba bai yahudi ba babu laifi mu cuce shi wani aqida yahuda ce har yanzu abinda a cikin talmud aka rubuta musu kenan duk wani wanda ba bai yahudi ba kana iya yi masa kome ka ga dama kuma ba abinda Allah zai maka a talmud an rubuta kana iya yin ba haramun ne tsakanin bayhude mai yahudi ayi mu'amalar riba bayhude ba dan uwansa bashi da ruwa a wannan bai halatta ba suka ce amma ba bayhude bane bashi ka sa masa ruwa ka kiyale shi saboda ka duk wata cuta kana iya yi ba wanda ba bayhude ba amma bayhude ku zauna da shi lafiya to kaga wannan ita aqidar ita ce a cikin shi'a littafan su ce suke da wannan duk sanda wani ya musanta zamu zo mu karanta inda aka rubuta wannan cewa wanda ba dan shi'a ba kana iya kashe shi ma suka ce ba komai jinin sa ya halatta halalud dami haka suka ce wai Abu Abdullahi fa da ce halalud dami shi amma ka tashi masa kisan kai masa kisan da ba za a kama ka ba saboda ka tura shi ruwa ko ka rusa masa gidi ya fadi kakkai amfani da wani abin da za a gano ka abinda suka ce kenan saboda kaga sun halatta kuma sun ce dukiyar sa halal ne ka iya cinye dukiyar sa ba wani abu to kaga haga akwai matsala to saboda ka mu a aqidar mu ahlus sunna bai halatta ba kowane ne shi kai masa rashin adalci ko da ko akwai gaba mai tsanani tsakanin ka da shi bai halatta ka ci dukiyar dan shi'a ba dan yana shi'a ko ka cuce shi ko karbi kayan sa ka kibiyan sa ko yazo sayan abinka ka bashi dan jabu ka ce ai kyale shi dan shi'a ne kyale shi a wannan bai dace ba yadda zaka yi kowa ake bukatar kai kowa adalci ko ka faɗi wata magana da bai faɗa ba ka ce ya faɗa kai masa kazafi kai masa kagi duk ba a wannan a musulunci haramun ne in kai wa mutum kowaye shi to Allah zai iya kama ka da wannan shi yasa annabi ya ce wa mu'az ibn jabal wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab ka guji addu'ar wanda aka zalunta babu sharmaki tsakaninta da Allah naka duk wanda aka zalunta in aka yi masa in yayi addu'a Allah na iya bi mata haƙƙinsa to wannan ita ce aqida ahlus sunna don haka duk abin da muke faɗa muna faɗan abin da yake rubuce ne a littafan su abin da suka faɗa kuma sannan muna kare wanda duk aka yi wa kazafi ba wanda aka yi wa kazafi ba dalili don haka muke ambato Yazid cikin maganar mu ba wai dan matsayin sa ɗaya da mahaifinsa ba ba wai dan muna ganin shi shafaffe da mai ba a'a sai dan a cikin wannan kadiyar ai kaga a baya da muka tashi magana akan kashi sayyidina Hussein ai bamu ce shi mutumin kirki bane kaza 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 mun fito mun faɗi duk abin da ya faru to shine mallan ana yake ce mana Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da wannan bala'i daya aka kashe shi ta hanyar dafi shine sayyidina Hassan daya kuma ta hanyar kisa shine sayyidina Husaini domin ubangiji ya daukaka matsayin su ya kara musu martaba ya ba su irin martabar da Allah yake ba wa dukkan wani wanda aka jarrabe shi ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake tambayar sa hadisin yana cikin Muslim Imam Ahmad da sunan Darimi da Jami'u Tirmidhi da kuma sunan Ibn Majah daga Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Hadisi ne sahihi kamar yadda Tirmidhi ya sahha shi. An tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam wa aka fi jarraba cikin mutane ayyun nati ashaddu bala'a, sai yace al-anbiya. Annabawa su suka fi kowa shiga bala'i, su suka fi kowa shiga jarraba. Thumma salihuna, sannan mutanen kirki. Thumma al-amsalu fal-amsalu, sannan wanda yafi kwatantawa sannan wanda yafi kwatantawa. Wato gurgurdan yadda mutun ya rike gaskiya, gurgurdan yadda Allah zai jarrabe shi ya ga gaskiyar niyyarsa, ya ga gaskiyar ikhlasinsa. Yace yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, ana jarraba mutun gurgurdan addininsa. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi, idan addininsa mai karfi ne sai ya zama jarrabawa da za a masa mai karfi ce. In kuma addininsa sako-sako ne haka, shara-shara, sakayau haka, to sai a rage masa don kada ya je gaba ɗaya a rasa shi. Saboda haka muna addu'a, Allah ka jarrabe mu. Allahumma la tabtalina fa inna du'afa. Kowa ya san dai yadda al'ummar musulunci ta zama, akwai rauni. To ba ma addu'a, Allah ka jarrabe mu. Ba ma Allah ya hana ma wannan. شو لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون حكى الله جاء تعبد خافن قمتوا شاكوا شيء الله كاوتا توينزقا تكون جنتا فرو برو إدو دا إدو الله أنا جاء متاني متأذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا إندا سكجو يبايا أكسامو سكجو يبايا أعود الله كي جاء مسوا شيخ النبي يقول لا تتمنوا لقاء العدو فاسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا kada ku rika buri Allah ya kawo rigima Allah kawo a kakkui wannan kakkui addu'ar Allah ya hada ku da abokan gaba ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya fas'alullah al-afiya in kuma har Allah ya kaddara faruwar abin to ku yi hakuri ku jajirce ku jure ku kafe ku yi tirjiya wannan shine baka addu'a kace Allah in zaka yi addu'a sai kace Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana kyakkyawar jarraba Allah baka makudan kudi ka rika ciyarwa fi sabilillah ko kana taimakawa addinin Allah kaga wannan jarraba ce amma mai kyau ka Allah jarrabe ka da talauci to ka roki Allah bala'an hasana kyakkyawar jarraba domin kalmar bala tana nufin jarrabawa ka karuki Allah ya yi maka jarrabawa mai kyau wacce za ka iya ci ka yi maka tambayoyin da ba za ka iya cinyewa ba bala'an hasana wannan shine abinda za ka roki Allah a cikin addu'arka kada ka rika Allah ka kawo bala'i a'a in za ka ce kawo bala'i sai ka ce mai kyau domin akwai bala'i mai kyau ونبلوكم بالخير والشر فتنة أقول نبلوكم بالخير لأنك كل إيمان الله زي باكا كو مطعي كو جماعة كو درجة مرتبة جربة أقايا يا ذاكي إن كاي يد الله يكي سوشيكي نكاتشين يجربة ورا إن كو مكيبة فكاقانا كافاني الله سليم وانا حديثي نسهيدي وانا وانا نما لبسك في تبدشي أقول رواية الحاكم da Ibn Sa'ad da Ibn Majah wanda ta yi daidai da wannan hadisin na Sa'd ibn Abi Waqqas wanda aka samo ta daga Abi Sa'id al-Khudri yake cewa na shiga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq wato yana zazzabi mai tsanani sai na dora hannuna a kansa sai na ji zafin jikinsa a saman hannuna akan mayafinsa wato ya dora hannunsa akan mayafin Annabi amma saboda zafin jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam har ta kai hannunsa ma yana jin zafi sai ce ya rasulullah ma ashadda alai ce ya rasulullah zazzabin da ya tsananta gare ka sosai sai manzo Allah ce inna kadhalika mu haka muke wato mu yana nufin annabawa mu annaba haka ake mana yud'afu lana albala' wa yud'afu lana al'ajr anannin ka mana bala'i dan anannin ka mana lada sai nace ya rasulullah in ji shi abu sa'id al-khudri yace ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'a wa aka fi tsorawa bala'i sai ya ce al-anbiya annabawa ce sannan wa sai ya ce salihai
yace in kana ahaduhum la yubtala bil faqr za iya jarraba dayan su da talauci hatta ma yajidu ahaduhum illa al aba'ata allati yahwiha har ya zama dayan su bai da wani abu a jikin sa sai gwadan da yake rufa da shi sai gwadan sa da yake lullubawa shi kadai duk ubangiji madaukakin sarki ya karbe duk abin da yake da shi wa in kana ahaduhum la yufrahu la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bil rakha amma dayan su zai rika farin ciki da yanayin da yake ciki kamar yanda dayan ku yake farin ciki da yalwar da ya samu kansa a ciki wato ba za ka taba zuwa ka samu shi abu san kamtsarira ba fuskar sa a murtike yana bakaken maganganu ko yana ta mita yana ta korafi to mu dai ba mu san abin da muka yi wa Allah ba ka san wani haka zaka je yana fada in ya shiga cikin wani yanayi to mu dai ba mu san me muka yi wa Allah ba ni dai na ga dai abubuwa duk dai da aka ce ai dai da ni ake amma kuma gashi harkoki duk sun tsaya to ba mu san dai me muka yi ba Allah mu dai to kaga ba wannan alama ce ta cewa yana cikin zautuwa to amma annabi yace in kana ahadukum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bil rakha shi ba na hadisi ne sahihi da haka hadisai da yawa sun zo akan wannan da insha Allah sati na gaba bi iznillahi zamu dora akan nan da fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وانا هنا تنبيه يتشي دان الله موانا يكي نونا واتو متن يتين الدعاء عما يجشو شين ينا نونا جربا وا كو ينا دمطلا كو كما يعزي to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi cewa addu'ar mu'mini ba ta tafiya haka nan ba ta tafiya a banza tunda aka ce makamin mu'mini ne to za ta amfane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi halaye guda uku da addu'ar mu'mini take kai ko dai ya roki abu ya ga an biya shi masa buƙatar sa nan take wato abin da ya roka ya ga ya samu ko kuma ubangiji madaukakin sarki ya aje masa wannan addu'a bai bashi abin ba amma kuma ya aje masa ita addu'ar za ta amfane shi gobe kiyama yayin da kowa yake nafsi kowa yana nema yana ta karimakarime ya samu aikin lada dai ya ga ya haihu to shi Allah madaukakin sarki ya bashi a matsayin wannan addu'o'i da yayi bai samu shiga ba ce to ga tarin ladan da za a aje maka a madadin su sai maka masa ya haihu ko kuma a'a yayi addu'a Allah ya bashi wani abu ubangiji ya ije masa wani bala'i wanda zai iya auka masa wanda yafi girman abin da yake roko wato yafi hadari saboda abin da yake roko saboda haka sai kaga ubangiji bai ansa masa ya bashi abin ba saboda ya kare masa kuma wani bala'i wanda da ba dan wannan addu'ar ba da ya auka masa to kaga duk wannan wani gata ne ubangiji ya maka bai barka haka nan ba don haka ka bata fuska ka ce kai addu'a ba ansa ba Allah ba ya san wannan ba a san wannan a musulunci ka rika jin kana addu'a wai ni nayi shiru a ba magana kai shiru baka san can me Allah yake kula maka ba kai akwai bala'i yana nan ya dukka koka wanda koda an baka abinda kake so in wannan bala'in ya sauka akan ka ba za ka ji dadin abin ba sai ubangiji ya dauke maka wannan bala'i a sakamakon addu'ar da kai saboda haka mu'mini zai ci gaba da addu'a sannan ka sani ita addu'a karan kanta ibada ce ko ba komai in kai addu'a ka bautawa Allah don haka akwai wani lada na musamman da aka aje maka a dalilin wannan addu'a Allah ne yace kai kuma kai ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni ce innal ladina yastakbiruna an ibadati kaga ashe addu'a ibada ce saboda in kai ko ka samu abinda kake so anan ko baka samu ba kai wata ibada da sai dai ka tashi da wani abu saboda kakka bata ladanka to sai wannan kuma da yake cewa yana so wannan majalisa na ahlus sunna na Afirka da ku kaddamar da ku kaddamar ku duba matsalar ganin wata domin ana samun sabani ahlus sunna a wannan shekarar wasu sun yi azumi wasu ba su yi ba to ai wannan ba sabo bane dama a duk shekara haka ake an taba yin wata shekara da kowa ya azumi dole ana samun sabani watakila dai ka ce abin a cikin ahlus sunna ya fito karara wanda da can babu shi kuma ba yadda za ka yi dole sai an samu wannan rigima domin a bisa ɗabi'a ta mutane wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, amma mutum ya nutsu ya kai hankalinsa nesa bai yi gajeren tunani ba bai kamata ya ruɗe ba, babu abinda zai sa in ruɗe akan abinda na san cewa abin nan ƙwaya ɗaya ne tak, wata ƙwaya ɗaya ne tak, ba wata da yawa bane ko ta ƙasa da ta wata, ni dai na san da wannan kuma kowanne mai hankali ya san haka ne. To ba yadda za a yi muna mu watan ya zama daban da na sauran mutanen duniya duka, a lokacin da duk duniya suke azumi mu ta ciye-ciye saboda mu mun gana mu watan, wannan ba zai shiga hankali ba, duk duniya ana azumi amma kai kana ciye-ciye kai kaga wata kawai, kamar yadda wani professor ɗan India yake cewa kamar ku Najeriya kun fi kowa kusa da watan nan, kamar makotaka kuke da wata, makotan wata ne da kun daga kai ku sai ku ganshi baro-baro, duk duniya kuma a yi ta dubawa ba wanda ya ganshi. To wannan matsala ce babba, matsala ce babba, don haka ni ban gani abin da zai sa in rikice ba, ba wai kawai daga an ce an ga wata ba kuma shine an ga wata, wani yana ɗauka in an ce an ga wata to an ga wata, a'a kana ana iya cewa an ga wata kuma ba gani din ba, wasu na iya zuwa a kusar da su su ce mun ga wata kuma ba lallai an ga watan ba. Shi yasa ake cewa duk waɗanda za su tabbatar da ganin wata su zama da sun san abin da suke, ya ake tabbatar da ganin wata, ai musulunci ba haka kawai ake yin shi a cikin rudu ba kawai, shikenan kowa ya zo ya ce maka ya ga wata, shikenan ka dube shi in ka gan shi da kunzumin gemunsa ka ce ka ga wata, ba za ka yi ƙarya ba. Wani ya ce maka ai Ibnu Umar ya ce an gani, waye zai kwatanta kansa da Ibnu Umar yanzu fi sabilillah, ina kuke da kamar Ibnu Umar? Ibnu Umar annabi cewa fa in shahida shahidani fa sumu wa aftiru, shahidani, amma kuma Ibnu Umar shi kadai zo ce ya gari, annabi ya ce a gaya wa mutane fi azumi, ba ku ga cewa an bambanta Ibnu Umar da sauran mutanen ba? Riwaya ce sahiha fa in shahida shahidani fa sumu wa aftiru, amma ga riwaya Ibnu Umar shi kadai annabi ya ce ku yi azumi. Shi yasa subki a cikin littafin da ya kan ganin wata yake cewa musulunci bai daka dogara da kalanda wajen ganin wata, domin abinda ake so a gani ihlal, wato watan ya dago a ganshi, ba wai tsayawarsa ba, ba haihuwarsa ba, ba wiladarsa ba, a ihlal dinsa ake so. Shi yasa ake cewa ra'al hilal, hilal kuma kalma ce daga ahalla wanda yana nufin rafa'a, kamar da Allah ya ce ma uhilla li ghayri llahi bi ay rufi'a ismu ghayri llahi alayhi, lokacin da za a yanka aka kira sunan wani, aka ji an kira sunan wani, to ka a ce, saboda kalma hilal tana nufin lokacin da wata aka ya dago aka ganshi, kaga ba wiladarsa ake nufi ba kenan, tana yi wa'ayi wiladar saboda hadari, saboda yanayi ba kyau, saboda haske a kasa ganinsa. To shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam, in an yi muku hadari to ku cike kawai Sha'ban, wani abin da manzo Allah ya faɗa, kaga anan ba a ce ai amfani da kalanda wajen tabbatar da ganin ba, subki yana cewa wajen tabbatar da gani, amma shin za a iya amfani da hisab wajen kore gani? Yace hadisi bai nuna ba za a yi ba wajen kore ganin, shi da a ce malamai masana harkar falaki za su yi haɗu su yi ijma'i cewa bai yiwa a ga wata, to wannan magana tasu za ta iya tasiri wajen idan wani ya zo ya ce ya gani a soki shahadarsa da wannan, domin nan yana tabbatar da abinda ba zai yiwu ba ne, ba yana faɗar abinda zai yiwu ba ne, in ya faɗa abinda zai yiwu sai a karɓa, amma in ya faɗa abinda ba zai yiwu ba to a nan sukan shaidarsa ba wai sukan adalcinsa ba ne, sau nawa wani zai ce ya ga wata ƙarshe kuma a ga ba wani wata ba watan ya gani, wani haƙƙi ne akan girarsa dan san da ya ɗauka sai ya rika gano kamar wata, kaga yake cewa ya ga wata shi ba ƙarya yake ba dan a ganinsa ga ya ga watan, amma kuma da an kaɓe wannan haƙƙin da kan girarsa sai ga ya daga ganin komai, yace to yana iya sukar shaidar gano don ilmul falak, kamar da Ibn Taymiyya yake cewa ba sa yin ijma'i akan abu face ya zama da wuya ka ga ya kuskure, domin ilimi ne kamar sauran ilimummuka, yadda ka san gobe Laraba, kaga ba a cewa ya akai ka san gobe Laraba, ka san gaibu ne lissafi ne, an san in talata ta su to Laraba ke biyo mata, jibi alhamis ga ta juma'a, lissafi ne wannan, to su ma haka lissafin falaki, wannan Ibn Taymiya ya faɗi wannan shi ba a cikin ilimin gaibi. Shi yasa ai ka kula, to wannan yana magana tun a wancan lokacin ballantana yanzu da na'urori suka ƙara yawaita. Duk sanda aka ce za a yi kusufi na wata ko na rana, aka faɗi date, aka faɗi lokaci, sai kaga an yi. Ba wani abu ne kawai kamar yadda kasancewa gobe din nan Laraba haka shi ba bai gabe bane, haka abin yake. Lissafi ne, Ubangiji ne ya sanya su taurarin da ake lissafi da su don su zama alama. Wa alamatun wa bin najmi hum yahtadun, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq. Haka wannan abu ne da Ubangiji ya sanya domin a san wannan lissafin, wanda ya karanta lissafin zai sani. To amma wasu su suka zaci cewa ai da kawai an zo an ce an ga wata, to fa mun ji an ganshi a kusau, saboda haka kawai jama'a ba haka yake ba. Sannan Najeriya muna da hargitsi, ba kasa ce da tsatsiyar kasa da ilimi da sunna ta iya karkama mu rai kace kai kasan nan akwai salihai, akwai ilimi, akwai kaza. To kasa mai hargitsi irin wannan ai dole kai taka tsantsar. Don haka ni ban ga abin rikicewa ba akan sha'anin ganin wata. Wanda ya ce shi ya gani zai ci abinci ne, ya ci kowa aka tashi shi rayuwar hisabi. Azumin nan kansa yake yiwa. Azumi Ubangiji ya bar shi tsakaninsa da bawansa. Shi yasa ake cewa azumi riya ba ta shiga. Dan zaka iya zuwa ka ce mutane kana azumi alhalin ka cika cikinka. Amma in ka ce kana sallah, mutane za su sani kana yi ko ba ka yi, don abu ne da ake cikin ta ma. Bai yiwa ka shekara goma da mutane ba a taɓa ganinka a masallaci ba kuma ka ce ni fa ina sallah. Amma azumi wannan ka iya zama kullun a cikin ɗaki ko a cikin ban ɗaki ka cika cika cikin ka fito ka ce kana azumi, ba da zai mutane su kare ka. Shi yasa Annabi ya ce ku bar min azumi na wani as-sawmu li wa ana ajibi, ku bar min shi wannan tsakanin da bawa na. In yace yana yi ba ruwan ku, haka wannan tsakanin sa ne da Ubangijin sa. In yace zai ci ban ga dalilin zai sa in damu ba, sai ka ci kayan ka har in za ina ta duk abu a ta da hankali. Wanda yana tambaya game da addu'ar da take yace shi a sallah yana cewa Allahumma bi ilmikal ghaib wa bi qudratika ala al-khalqi ahini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani in kanat al-wafatu khayran. To gashi kuma an yi maganar cewa kada a roki bala'i. Na'am, anan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yana cewa la yatamannayanna ahadukum mauta li dhurrin asaba ko li dhurrin nazala bi. Kada ɗayan ku kuskura dan ya shiga cikin wani bala'i yayi addu'ar Allah ya kashe shi. Ci in ya zan tilas sai yayi addu'a, to yayi haka yace Ubangiji ka raya ni matukar rayuwar ci ta kai alkhairi. Sai aka gabatar da rayuwar, sannan kuma da wannan togaciyar ka karbi raina idan mutuwar ci ta kai alkhairi. Amma kawai ka ce Allah ka kashe ni, ya aka yi kasancewa abinda mutuwar ita ta kai alkhairi. Annabi yace in ya kasance mutum mai ihsani ne, Ubangiji ya kara masa, ya jinkirta masa a rayuwarsa, kaga zai kara ihsani. In kuma mai laifi ne, kaga Ubangiji ya jinkirta masa, sai iya samun lokacin kuma ya tuba ya koma ga Allah. Shi yasa wannan baya cikin abin da aka hana. Ko Annabi Yusuf da yace tawaffani musliman, addu'ar da yake yi Allah in ka tashi karɓar raina ka karɓi kai raina musulmi, ba wai yana cewa Allah ka kashe ni yanzu ba. Zan iya sa sunan yaro lokacin da aka haife shi? Na'am, za ka iya. Ranar da aka kai kafin mu haife shi ma za ka iya. Ba wani laifi yanzu kawai ka ji cewa in an min haihuwa in ɗa namiji ne zan sa masa kaza, in mace ce zan sa masa kaza. Wannan ba wani abu. A ƙarƙashin tafsirin Suratu Ali Imran, inda mahaifiyar Maryam take cewa inni sammaituha Maryam, Ibn Kathir ya kawo hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'alar cewa a ranar da aka haifi yaro ma za a iya sa masa suna. To wasu zaka ga suna ɓaɓɓoyewa, shi fa da matarsa sun san suna, amma za su ga ɓaɓɓoyewa ya sunan shi sai an kwana biyu dai ka bata masa sunan ko bai ga sani ba. Idan ana karanta suratul fathi aka zo Muhammadur Rasulullah, to shin za a yi salati, wato mu ce sallallahu alaihi wasallama, a sallah daban. Haka ambatan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a sallah ba daban, mun sha faɗa. In ana sallah, sallah hukuncinta daban. sallah wata hay'a ce, wani aiki ne da aka faɗi yadda ake yin sa tiryan-tiryan tun da kabbara zuwa sallama. Ba a bar ma kuma baka ce kaza ga abin da zaka ce, kaza ga abin da zaka ce. Baka isa ka ƙara wani abin da ba baka izinin ƙara shi ba, koda kuwa daidai ne. Baka isa ka canza wani abu ka ɗauke shi daga wani guri ka kai shi wani guri ba, ko ka kaddamar ko ka jinkirtar. Ba za ka ce bara ka yi sujjada kafin ruku'u, ko ka yi ruku'u biyu. Ka ce tunda sujjada biyu ake yi bara ruku'u ma in yi biyu. Wannan ba a haka in ba a salatul kusufi ba. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun yi ruku'u ka ku karanta alkur'ani. Ka karatu alkur'ani kuwa ibada ce babba, amma anan aka hana ka. Aka ce fa amma ruku'u fa azdibu fihi rabb. In kun yi ruku'u ku yi ta subhana rabbil azim. In kun yi sujjada subhana rabbil a'la, ko ku yi ta addu'a ciki. Kaga anan idan aka ce kada kai karatun alkur'ani la yanda kake ruku'u a sallah, anan wani ba zai tafi ya ce ai an hana yin karatun Qur'ani ba, ya zaka hana mutum karatun Qur'ani? Ko mutum ya ce shi in yayi sujjada yana karanta qul huwallahu sau 100, ai magana ya ce ka zaka hana ni karatun qul huwallahu bayan Allah ya ce, bayan sifa ce ta Allah? To kaga anan ba zai yi ba, duk yadda mutum ya kai da san qul huwallahu ba zai karanta ta a cikin a wannan irin tsari ba. Haka ita addu'a akwai abin nan, ita sallah akwai yadda aka ce. Shi yasa lokacin da Muawiyah ibn Hakim As-Sulami yaji wani yayi atishawa ana sallah, sai ya ce da shi yarhamukallah. Kaga ai sahabbai sai suka yi ta hararsa. Shi yana ga tunda an ce duk mutumin da ya atishawa ya ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah, ya kamata ko ana sallah ma ayi. Duk da ba ruwaya da ta nuna mutumin ya ce yarhamukallah, shi dai ya jiwo atishawarsa sai ya kaddara watakila a zuciyarsa ya ce yarhamukallah, ya ce alhamdulillah din. Don haka sai ya masa yarhamukallah, ya gaishe shi, ya masa addu'a. Kaga Annabi sai ya hana shi. Saboda ita sallah daban take. Karka ji an ce Muhammadur Rasulullah ya ce sallallahu, yake ji masallaci sallallahu, ko a ce wa ma kana Muhammadun abaha sallallahu. Ka bari sai in ana wajen sallah ko ana karanta hadisai, duk sanda aka kira sunansa ko kuna tattauna da wani ya kira sunansa ka ce sallallahu alaihi wasallam, amma ba sallah ba. Sallah sai ka tsaya akan abin da aka ce ka yi, wannan yadda aka ce ka yi haka za ka yi shi. الله يسامحنا يا شيخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.